sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Maryam Dodo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na ranar yau Lahadi 16 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Aisha, mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane 10 a jihar Yobe dake arewa maso gabashin Najeriya a cewar ƴan sanda a kasar. Sojojin Sudan da dakarun kasar na musamman da ake kira RSF a takaice sun gabza kazaman fada a birnin Khartoum da wasu wurare lamarin da yayi sanadin mutuwar sama da mutane 50. A halin da ake ciki, shugaban dakarun Sudan na musamman na RSF ya ce a shirye suke su ba Masar hadin kai wajen mikawa Masar din wasu sojojinta da suka mika kansu garin Dinar.
To kanin labaran kenan, a taskar rahotanni kuma za a ji cewa an yanka ta tashi yayin da INEC ta bayyana ayyana sanata Aisha Binani da kwamishinan zaben Adamawa yi a matsayin aramtaccen mataki. Sannan za a ji fashin baki a game da yadda 'yan China mazauna Najeriya suke baiwa 'yan bindiga cin hanci domin samun damar haƙar ma'adanai. Kamar kowace ranar Lahadi, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulrauf take gabatarwa. Muna kuma tafa da guzurin watan Ramadana da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku kuke aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane 10 a jihar Yobe dake arewa maso gabashin Najeriya a cewar ƴan sanda a jiya Asabar. Wannan shine hari na baya-baya a yayyankin da jami'an tsaro suka dade suna yaki da ta'addanci. Rikicin Boko Haram da ya barke a yankin arewa maso gabashin Najeriya a shekarar 2009 yayi sanadin mutuwar mutane sama da 350 tare da tilastawa akalla mutane miliyan 2 kauracewa gidajensu a cewar kungiyoyin agajin kasa da kasa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Yobe, Dongus Abdulkarim, ya ce harin na baya-baya ya faru ne a garin Buni gari da ke karamar hukumar Gujiba a shekaran jiya Juma'a, yayin da mayakan Boko Haram suka yi wa wasu mazauna garin da ke neman wani dan garin da ya ɓace kwanton ɓauna. Sojojin Sudan da dakarun kasar na musamman da ake kira RSF a takaice sun gabza kazaman fada a jiya Asabar a babban birnin kasar da ma wasu yankuna, lamarin da ya kawo koma baya ga fatan komawa ta farkin demokuraɗiyya da kuma ƙara janyo fargabar bazuwar rikicin. Kungiyoyin likitoci a Sudan sun ba da rahoton cewa mutane sama da 50 sun mutu, wasu 600 kuma sun jakkata, kuma ana sa ran adadin zai ƙaru. An fuskanci rudani a babban birnin Khartoum, inda mayaka suka dana manyan bindigogi masu sarrafa kansu suka kuma fafata a wasu unguwanni masu cunkoson jama'a. An ga wuta da fashe-fashe a ko'ina, a cewar Amal Muhammad, wata likita a wani asibitin gwamnati da ke Omdurman. Shi kuma Abdulhamid Mustafa, mazaunin garin, ya ce ba su taba ganin irin wannan fadan ba a birnin Khartoum. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan da dan lokaci kalilan Maryam za ta sake shigowa da kashin labaran na biyu, amma yanzu ga rahoton mu na farko. Bayyana sakamakon zabe a matakin jiha ya rataya a wuyan babban akawun zabe ne. To sai dai kwamishinan zaben jihar Adamawa yayi gaban kanshi, inda ya ayyana sanata Aisha Dahiru Banani a matsayin wacce ta lashe zabe, lamarin da hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta ce wannan ba hurumin sa bane. Wakilin muryar Amurka daga Adamawa, Lado Salisu Garba, ya hada mana wannan rahoton.
Hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya reshen jihar Adamawa ce ta ayyana zaben gwamna da na wasu 'yan majalisun jihohi a jihar Adamawan a matsayin zaben da bai kammala ba. Daga bisani kuwa ta ayyana ranar 15 ga watan Afrilu nan da muke ciki a matsayin ranar da za a gudanar da zaben cike gurbi a kananan hukumomi 20 cikin 21 da ake da su a jihar Adamawan, a kuma rumfunan zabe 69 da ke gundumomi 47 a jihar Adamawan. Tuni dai aka gudanar da zabubukan a ranar Asabar nan da ya gabata, nan take kuwa aka fara san sakamako a hanyar kwatan hukumar zabe da ke jihar Adamawan. Da misalin karfe 1 da rabi ne da commissioner zabe a jihar Adamawan Barisa Hudu Inusa Ari yace ya dage karban sakamakon sai yau da misalin karfe 11 za a ci gaba da ansan sakamakon. Daga bisani ne dai da misalin karfe 8 da rabi na safiyar yau Barisa Hudu Inusa Ari da ke zama commissioner zabe a jihar Adamawan ya yana sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani a matsayin wadda ta ci zabe. Dr. Aliyu Idihon wadda ke zama wakilin jam'iyyar PDP a dakin tattara sakamakon yace dai wannan zance ne na shati fadi.
Jumlar mutanen da ya kamata su yi zabe a gurin nan jumlar mutane 36,900. An ji an yi zabe kashi 8 cikin 100 na wanda suka yi zabe jiya. Mu suka zaba, mun ba ta rata. Yanzu ya ka tattara jumlar zaben da aka yi, aka samu gaba ɗaya wanda muna da shi already, har da wanda ba shigo da shi ba. Mun dan rata da kuriya yayi kusan 34 zuwa 35. Amma mutumin nan shi kadai ya je tsaya wai akan cewa ita ta ci zabe. Amma mun gode ma hukumar zabe, chairman din su Professor Yakubu ya fada ma duniya akan cewa na farko Hudu bai da hurumi ya kaddamar da zabe.
Honorable Salihu Baba Ahmed, a tsohon commissioner ya da labarai a jihar Adamawan, kuma mai magana da yawun bakin Sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani, wadda ta take takarar neman kujerar gwamna a tutar jam'iyyar APC, kuma hukumar zabe ta ayyana ta a matsayin wadda ta lashe zabe. Wanda yace
ganin yadda al'ummar Adamawa suka amince da jam'iyyarmu da kuma yar takararmu, to don haka ba mu yi mamaki da haka ba. Abu ne wanda da muna jira tun farko kafin ma mu je ron, to amma komai sai in lokacin da Allah ya yi.
PDP wadda ta take mulki a jiha ta ce ta yi watsi da wannan sakamako, me za ku ce dangane da wannan?
Lalado me kake so in ce? Dama ai ba za ka mari mutum ka hana shi kuka ba, don haka kuma shure-shure bai hana mutuwa.
To ko yaya masana ke ganin wannan al'amari? Dr. Madi Abba, masanin al'amura ne yau da kullun ne, kuma mai fashin baki akan lamuran da suka jibanci siyasa, malami kuwa a jami'ar Maiduguri Adama da kenan Yola, wanda yace
to wannan ba sabo bane a Najeriya, ba sabo kabu bane a Najeriya. I declare zabe kuma karshe akai ta kotu. Yanzu dai an kira ita ta ci zabe, PDP ta fadi a Najeriya. Za ka iya tunawa akwai lokacin da aka yi governors forum a Najeriya zabe, lokacin shi Jonathan shi Jang ya samu kuri'u 16, sannan shi governor Amechi Nariba ya samu kuri'u 19, amma aka yi declare governor Jang shi ya ci zabe a wannan na PDP governors forum. Irin wayannan ya faru da dama ko Adamawa ma, akwai lokacin da aka yi declaring chairman na local government da senatoci, ko shi Jibril Amin da aka yi zaben sa a 2003 zuwa 2007 bai ci zabe ba, APC ta ci zabe a lokacin, amma aka yi declaring nashi kuma ya tabbata shi ya ci zabe, har ya je yayi shekaru 4 ya kare na 4 ya zama shi shekaru 8 a wurin. So a tarihin Najeriya irin wayannan abubuwan sun faru da dama.
Dama dai hukumar zabe mai zaman kanta ce ta ayyana zaben gwamna da na wasu ƴan majalisu a jihar Adamawa a matsayin wanda bai kammala ba, kuma ta ayyana cewa za a gudanar da zaben ne a ƙananan hukumomi 20 cikin 21 da ake da su a jihar, kuma rumfunan zabe 69 da ke gundumomi 47, wadda kuwa gudanar da zabukan a ranar 15 ga watan Afrilun nan da muke ciki. Hukumar kuma ta fara tattara sakamako a headquarter office ta da ke Jimeta, fadar jihar Adamawa, inda ta karbi sakamakon ƙananan hukumomi 10 ta dage ansar sauran sakamakon sai washe gari, wato yau Ladi. Da misalin karfe 11 za ta ci gaba da ansar sauran ƙuri'un na ƙananan hukumomi 10 da suka rage. Kafin a gaga ansan wannan ƙuri'un ne dai sai kuma hukumar ta ayyana Sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani a matsayin wadda ta lashe zabe kujerar gwamna da ƙuri'u 428,173. Ita kuwa jam'iyyar PDP mai mulki a jihar ta fadi da ƙuri'u 422,303. Alado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Shugaban dakaran Sudan na musamman na RSF ya ce a shirye suke su ba Masar haɗin kai wajen miƙawa Masar ɗin wasu sojojinta da suka miƙa kansu ga rundunar a garin Merowe da ke arewacin Sudan. Majiyoyin rundunar tsaron Masar guda biyu sun ce jami'an tsaron Masar sun samu damar tuntuɓar shugaban rundunarsu don tabbatar da cewa suna lafiya. Bayan barkewar fada tsakanin dakaran RSF da sojoji a Sudan a jiya, dakaran RSF sun fidda wani bidiyo da ya nuna sojojin Masar da suka miƙa wuya gare su a Morewa da ke tsakanin birnin Khartoum da bakin iyakar ƙasar Masar. Rundunar sojan Masar ta ce dakaranta sun je Sudan ne don gudanar da wani atisayi tare da takwarorinsu da Sudan, kuma tana tattaunawa da hukumomin Sudan ɗin don tabbatar da lafiya da tsaronsu. A jawabin da ya saba yi kullum, a jiya Asabar shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa ya yi doguwar hira da shugaban Faransa Emmanuel Macron, kuma sun tattauna akan tsarin samar da zaman lafiya a Ukraine da Zelensky ya bayyana a matsayin mai yiwuwa kuma kwakwara. A cewar Zelensky, shugabannin biyu sun kuma tattauna akan zuwa taron kolin rundunar NATO da za a yi a birnin Vilnius na kasar Lithuania a bazarar bana. A yau Lahadi, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin bayanan da take fitarwa duk rana game da mamayar Russia a Ukraine cewa ta yi janar kanar Mikhail Teplinsky, kwamandan rundunar sojan Rasha ta musamman ta VDV, ya koma taka muhimmiyar rawa a yakin Ukraine bayan da aka sallame shi a watan Janairun wannan shekarar. Ma'aikatar ta bayyana Teplinsky a matsayin ɗaya daga cikin tsiraran manyan janar na Rasha da jami'an da ke ƙarƙashinsa ke girmamawa, kuma ƙalubalen da ya fuskanta a aikinsa a baya-bayan nan na nuna rashin jituwa tsakanin manyan hafsoshin sojan Rasha game da yakin Rasha a Ukraine.
An gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai sauran rahotanninmu. Rahotanni da suke bayyana a baya-bayan nan daga wata jaridar Birtaniya ya nuna cewa shugabannin kamfanonin haƙar ma'adinan mallakin China a Najeriya suna baiwa 'yan ta'adda cin hanci domin samun damar haƙo ma'adinai a yankunan arewacin Najeriya inda ake fama da matsalolin tsaro da suka ƙi cinyewa wanda take gani tamkar agazawa aikar 'yan ta'addan ne. A dalilin haka ne yasa na tantubi wato masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu, wanda na fara da yi masa tambaya wato sanin ra'ayinsa akan da wannan lamarin. Sai ya ce min,
na farko abin da na fahimta game da wannan shine kasancewa akwai matsala na tsaro a cikin kasan nan, wanda kuma ya haifar da wasu abubuwa da dama wanda ya shafi yadda muke gudanar da rayuwarmu, musamman idan kika ɗauki yanda wato ita wannan hukuma da ke ba da lashin na haƙƙin ma'adinai aka ba kamfanoni da dama haƙƙin ma'adinai daban-daban a cikin kasan, kuma ya zama na cewa akwai kuma waɗanda ma ba da lashin suke haƙƙin ma'adinan ba, wanda ya duka dokokin da ke kasan da kuma harkokin tsaron da ke kasan ya samu matsala, saboda shi waɗannan mutane da suke wannan ba wai haka kawai ne suka shigo kasan ba, sun shigo ne a dalilin wasu kamfanoni waɗanda a cikin rijista a kasan suke haƙƙin ma'adinai, su kuma suka zo da ilimin su da kuma kayayyakin aikin neman kuɗi. To inda ɗan adam ya zama ne yana neman kuɗi, da cewa shi wannan ɗan adam zai neman kuɗi, ya zo neman kuɗi don ya samu ƙazamiyar riba ce, kuma sai ya kasance ana misali abin da ke faruwa a yankin Zamfara, shi wato ana neman kuɗin fansa, kuma bayan haka ki kuɗin fansa za su fuskanci barazana ko dai na rasa rayuwa ko kuma na rasa dukiya mai yawan gaske. To ya kuma dole da su nan mutanen da ba 'yan ƙasa ba, da 'yan ƙasa dole da ɗan ƙasa aka yi ci da wato karki gari, dole wannan abin ya asali ƙasan da suka gayyato su, 'yan ƙasan da suka buɗe tantoni, 'yan ƙasan da suka kwaɗaita ma su waɗannan biyan kuɗin neman izini domin su gabatar da ya faru. Manoma ma a yankuna da dama na Najeriya, musamman wannan yanki, ba su iya zuwa gona sai sun haɗa kuɗaɗe wanda su sallami waɗannan 'yan ta'adda yankin noma. To kin ga abubuwa ne hawa, amma a zahiri wannan abu da ke faruwa to yana da matsala babba a tattalin arzikin ƙasa, saboda zai kasance fara irin haka ba su kwaikwayi haka, zai kuma koyar da mutane da dama waɗanda ba su haƙƙi haka. To daga ƙarshe yana kawo wato raguwa ne na ƙarfin gwamnati da kuma wato raguwa na gudanar tattalin arzikin ƙasa, saboda ayyukan da za a yi domin gina tattalin arziki a waɗannan kuna ba zai iya yiwuwa ba, saboda gwamnati ba za ta iya ɗaukan irin waɗannan matakai ba. Sannan a gajeren zango za a gansu kamar wani abu ne mai ƙarewa, a dogon zango tunda akwai rubuce-rubuce da masana suka yi, musamman marigayi Dr. Shehu Lawal ya yi rubutu mai yawa wata jami'ar Ɗanfodi kwanan nan ƙaddamar da rubuce-rubucen da ya yi tun wajen 1990, ya yi rubuce-rubuce game da haƙƙin ma'adinai a irin waɗannan yankuna da kuma tsare-tsare na 'yan mulkin mallaka wanda suka yi na tattara ma'adanai da kwashe su da kuma haifar da cincinu da kuma bata al'auran mutane.
To, ka yi bayani cewa waɗannan sinawan sun zo ne ƙarƙashin wasu kamfanoni. To, idan an ba su takardar izinin haƙar ma'adanai, me yasa suke kuma biyan ƴan bindiga domin su ci gaba da wannan aiki? Haka na iya yiwuwa a ƙasar su, me ya kamata gwamnati ta yi domin shawo kan wannan matsala?
Aikin sa ita a saman kasar su kasar su da doka wanda ya shafi ma na kisa abinda ya shafi cin hanci da rashawa. Sannan kuma ba wai misali za su yi a ƙasar su ba, a'a, irin abin da su ɗan ƙasar din suke yi.
Mai sharhi kan al'amuran tattalin arziki Yusuf Aliyu kenan a tattaunawa ta da shi. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5 zangon FM. A koda yaushe kuma ake so za a iya zuwa shafin mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin kusan lafiya kuma ana ci gaba da yin azumin watan Ramadana cikin walwala. Halima Abdurrauf ce ke muku lalle, marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, kamar yadda muka yi alƙawarin kawo muku ƙarin bayani akan majalisar da za ta sa ido a kan batun aikin dokar kula da tsarin yadda waɗanda suka fara ƙanana da matsakaitan sana'o'i ta shekaru 2022, wato Startup Act zai riƙa tafiya. Babban daraktan hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya, wato NITDA, Dr. Kashifu Inuwa Abdullahi, ya mana ƙarin bayani akan mambobin majalisar da nauyin tafi da tsarin ya rataya a wuyansu.
Ita majalisar nan da shugaban ƙasa ya kaddama ranar Laraba, wato Digital Innovation and Entrepreneurship Council. Shi shugaban kasa shine shugaban majalisa, akwai mataimakin shugaban kasa, akwai minister na communications and digital economy, sannan akwai gwamnan babban banki, akwai mutane hudu daga kamfanin nika masu zaman kansu, sai kuma hukumar mutanidda wanda ita ce secretariat na gudanar da abubuwan majalisar nan da kuma auyatar da ayyukan dokan nan da aka yi. So wannan tsarin idan aka bi insha Allah za a samu abin ya dore, saboda da zaki ga ana horas da mutane ne ba wani tsari na yanda abin zai dore. Amma yanzu wannan da kuma kamar ita strategy da muke aiki akai, duka wannan an yi su ne da idan aka horas da mutum ta ya za a sama masa kuma aikin yi, ba kawai a baka horaswa a barka haka kawai ba.
Baya ga batun Startup Act, wani abu da ke ci gaba da jawo muhawara mai zafi shine yadda wasu matasa suka jefa kansu cikin mummunar ɗabi'ar yin damfara ta yanar gizo a sunan fitattun mutane, tare da aikata wasu nau'ukan laifuka daban-daban a kafofin sada zumunta. A game da wannan al'amari, mun zanta da mai kamfanin LNN da ke sarrafa kujeru da tafi da sana'ar abinci, baya ga fafutukar kawo ci gaba a cikin al'umma, wato Laila Al-Othman, wacce ta yi mana bayani dalla-dalla akan wani matashi mai shekaru 25 da aka sami nasarar cakkewa a bisa aikata laifin yin amfani da sunanta da na kamfaninta wajen damfarar wani mutum.
Wannan ne zance tsatsayi ne da haukan shi, saboda da ya tura ma wanda ya tura ma akan cewa shi ni ne, mutumin ya sani zai ya saka aka yi min magana ta wurin kanwar matan shi su ji ko dalle ni ne. To da aka aiko min nambobi sai na ce musu gaskiya ba ni ba ne. To da ya ci gaba da aika messages sai suka ce to sun ji za su ba da taimakon ya tura account number. Sai ya tura account number na wata Aisha Dauda. To da ya tura sai suka ce a'a, to ai bayan da za a yi inda Laila ne ya zama to ta tura account na wani daban, sai dai ka tura account nata. To da tsotsi ya hukan shi sai tura nan restaurant namu LNN Kitchen nan Abuja. Ya kira su nan su kuma ba tare da sun sani ba akan shi customer ne, ya order abincin 50,000. Sai ce su tura mishi account number akan zai biya. So su kuma wayancan ya ce musu da Allah ina neman taimako na naira 500,000 a madadin ni kenan zan ciyar da mutane ma azumi. A haka ana yin haka, re tura hotuna na da ya samu daga social media akan cewa ni ke nake tura mutumin, ya kuma je nemo wani hoto na wata mata ta tsirara ya tura babu fiska a madadin still da ni ce. To tunda suka ga haka suka ce bayan da za a yi kuma ina nema abin sadaka kuma ya rinka tura hotunan tsirai. To dai unfortunately fahim da suka mun magana sai na ce su tura kudin account da ya bada na kitchen ni kadai ce zan iya cire kudi a ciki. So kuma waye ne lalle sai ya bi ta hannu na tukunna za a samu kudi. So the next day suka tura mishi receipt suka turo min receipt. Ne musu refunding kudin su back ni kuma ta wani account. So shi kuma sai ya kira bayan awanni sai ya ce oh gashi nan yayi mistake zai tura na 50,000 na abincin da ya order sai ya kara zero ya tura 500. Dalilin mu dauki 50,000 din ya abincin sadakan a tura mishi 450 ba. To mun riga da mun san da maganan sai muka ce mishi eh lalle wannan ba zai yi a tura mishi ba sai har ya zo ya saka hannu. Kaz ba a tura kudi ba kuma mutum bai saka hannu ba. So shi kuma a Kano can yake a Kibiya sai ya turo wani akan ya zo ya karba mishi kudin. So shi wanda ya zo sai aka kama shi. Daga nan har aka yi tracing nashi aka je aka dauko shi a Kibiya. Wannan dai shi da aka kama shi insha Allah sai yanda shari'a ta kai akan shi. Din babu wani wanda zai zo ko daga dangin shi ko daga waje ya bani hakuri din a hakura. Ni dai mafita ɗaya ne su ne lalle lalle za su daina son abin duniya. Son yin abubuwan da suka fi karfin mu shi yake jawo yaran mu suna shiga cikin wannan abu. Demands wani lokaci da iyaye suke dora ma ƴaƴan su shi yake saka yaran suke shiga cikin wannan yanayi. Kaz wannan yaro yanzu da aka kama shi ran da naje shi yace mana shekaran sa 25. Budan bakin shi na farko shine wallahi ni nake ciyar da mahaifiyata da Allah ki yafe mu. Na tabbatar miki kan cewa iyaye su ne number one factor da zamu duba na solution na wannan abu. Su duba ƴaƴan su taimaka ma yaran su ba su shawarwari mai kyau idan ba su da shi su nema nasu na kansu saboda na wani ba naka bane.
Tun a shekarar 2019 ne malama Laila Al-Othman ke fama da matsalar wasu gungun mutane na amfani da sunanta wajen damfarar waɗanda ba su ji ba su gani ba. Ta yanar gizo kuma ta bada shawara akan yadda za a iya shawo kan lamarin.
Na yi letter to duka bankuna da suke using akwai banki da har suka fara buɗewa da sunana. Na rubuta letter na tura musu na tura letter CBN akan ana fraud da sunana da kuma account suna using sunana kuma ba ni bace. Na tura letter to EFCC from 2020 concerning this duka na hada duk wani abin da yake faruwa. Na kuma kai kara police station na Abuja nan mai tama tun 2019 nake ji muke following wannan case har yanzu ba abin da akai. Duk wani account da na gani da yake da sunana na riga da na reporting daga su shafukan sada zumunta wasu sun yi blocking wasu ba su yi blocking ba. Lalle jami'an tsaro ya kamata su tashi su tsaya. Duk wani lokaci mun baki da kuɗi ko da ma mutane suna cutanka ba za ma ki iya kai kara ba saboda idan kika kai kara kudaden da kuma ki kashe tukunna kamun ki samu ma a saurare ki shi ma wani aiki ne. Saboda haka ina kira ga masu tsaro na Najeriya don su duba wannan al'amari. Ya kamata wannan impersonation problem da ake da shi a saka ido a kai wanda su kuma da in charge of abu na yanayin gizo-gizo muna kira gare shi da su saka ido a kan waɗannan matasa da suke abubuwan nan din gaskiya abin nan ya fara fin ƙarfin mutane nan da shekara 10 in har ba a saka mishi linzami ba aka kama shi wallahi ba wanda zai iya yin wani abu a kan yanayin gizo ba tare da an cuce shi ba. A ƙarshe zan iya cewa gwamnati ya kamata ita ma ta duba cikin wani abu tukurin talauci da ake ciki yake jawo wasu abubuwa. Saboda haka lallai gwamnati ya kamata ta duba arewacin Najeriya a sama ma yara ayyuka in ma ba aikin gwamnati ba ko da still accusation abubuwa da ake yi na tallafa ma yara a duba su a tallafa musu.
Shi ma masani a fannin kafofin sadarwa na zamani kuma shugaban kungiyar da ke kula da tsarin mayar da hankali 100% kan ababen da suka shafi kasa wato 100% focus Dr. Ibrahim Muhammad ya ce
shi wanke-wanke na kwace kuɗi ko arziki ko wani abu a gun mutane an daɗe ana yin da ƴan Najeriya suna yi a waje amma yanzu sun da cikin gida. To abinda gwamnati za su iya yi shi ne kullum a dinga faɗakar da mutane su daina sauran yadda da wani da ba su sani ba in ya tambaye su kuɗi kuma su daina sauran amfani da rashin diddigi lokacin da za su saki kuɗinsu su ba wa wani. Yawanci ana yawan buga waya ana tura kuma saƙo cikin waya cewa daga banki ana neman wani abu da ake kira PIN ko kuma wani card ɗin mutum ana neman number. Duk wannan irin ababen sai mutum ya ji cewa ai zai samu wani kuɗin da ba zata ba shi kuma garin kwaɗayi sai ya saki wa su waɗannan ƴan wanke-wanken. To wani sa'in kuma shi wanke-wanken ma na kusa da mutum ne yake. To shi yasa yana da kyau ana sirranta samu ana kuma amfani da daman da ake da shi a duba a gani. Ba za mu yi mu kare kanmu a irin waɗannan ababa. Yawanci sai a ga mutane ke je kan yanan gizo suna nuna samunsu wani ma sa'in ma ƙarya ne ba su da abin da suke nuna wa duniya. Ire-iren irin waɗannan mutanen da suke karanta abin da mutane ke posting to shi ne suke amfani da wannan dama.
To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin. shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla a gaida Halima Abdurrauf. Albarkacin wannan wata mai tarin albarka ga farar Ramadana.
Assalamu alaikum, sunana Dahiru Umar Sarki, ana kice min mai suna Malam Kochel. Falalar Ramadana lalle Ramadan tana da falala da yawa, amma yadda malaman suke ta bayanai, yadda manzon Allah ya faɗa da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin Qur'ani. A wannan wata gaskiya wata ne wanda yake duk kowa ke fatan Allah ya sa ya kai shi wannan lokacin saboda alkhairin da suke cikin sa. Ana gabatar da ayyuka da yawa a wannan wata din, ana so mutum ya tashi kada yayi wasa, ya rike sosai musamman matasa su taso wannan lokaci ne wanda yake mutum duk abin da ya ga Ubangiji Allah zai amsa masa. Ya tashi kare wasa da nafil filu, yawan ka tsan Qur'ani wanda kowanne duk abin da kai shi za a ninka maka fiye da wanda da kake yin sa da. Saboda haka ya kamata ko lokaci ne wanda ya kamata gaskiya bai dace mutum ainihi wato ya kamata baccin ka ma a wannan lokacin shi ma kansa falala ne, za a baka lada a kansa. Don haka kira ga ƴan uwana matasa mu tashi mu yi kokari wajen raya wannan dare da kuma karanta Alkur'ani dungumar sa wanda ba dare ba rana. Allah kuma ya dafar da mu a cikin wannan falala din. Allah ya samu dace da wannan falala da dai gabata. Mun san dai wannan wata din Allah ya kasa shi kamar kashi uku din kamar yadda aka faɗa. Ainihin farko rahaman sa, na biyu kuma samun gafara, na uku din kuma shine samun yantawa din. To wannan gaskiya Allah ta'ala yake cewa yana wannan wata wata sane, yana alfahari da wannan wata din, wannan wata na ne. Daga duk wani abu da ya mutu ba ya ciki shi Allah ainihin wato Allah yana alfahari da wannan abu, kuma yana ainihin farin ciki da wannan abu da duk bawan sa zai a wannan wurin yana shirye da ainihin wato zai biya masa bukatarsa duk abin da ya roke shi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.
Madalla, Allah ya amfana. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba, ga wannan sakon.
Ya na nuna sosai cikin wahala da talauci, abinda ake ce mabakin talauci ja dukkanin ranci. Tunda uwata ta kai wannan makarantan, ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni, ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kima. Da dorina ake mini bulala mai baki biyar, wato in yaran sun yi barna ina ce ba ni bane, ni ne shi an min bulala. Kowani walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki gane shi. Tunda aka kai ni wannan ɗakin nan, aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na. Shekara da yadda 25 nike biyan kuɗin ɗaki. Zan yi tallan duba kaina, in biya kuɗin asibiti, in biya kuɗin ruwa, in biya kuɗin laiti, in biya kuɗin daki, in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti, in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya. Na dafa wake na kuda ya kama, na kuma dafa wake, na kuma aza wake ina tallan na kuda, saboda ina neman kuɗin da zan je asibiti.
Kallabin shirin na wannan makon, Fatima Muhammad Watara da ake wallakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa. Kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama yar kallo, ke ma kina iya shiga wannan shirin. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunki.
Mata kuna kokari, yau ina ce da ku gudu.
Madalla, yanzu kuma ga Maryam ta sake dawowa da labarai amma a takaice.
Mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane 10 a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya a cewar 'yan sanda a jiya Asabar. Wannan shine hari na baya-baya a yankin da jami'an tsaro suka dade suna yaki da ta'addanci. Rikicin Boko Haram da ya barke a yankin arewa maso gabashin Najeriya a shekarar 2009 yayi sanadin mutuwar mutane sama da 350 tare da tilastawa akalla mutane miliyan 2 kauracewa gidajensu a cewar kungiyoyin agajin kasa da kasa. Sojojin Sudan da dakarun kasar na musamman da ake kira RSF a takaice sun kabza kazamin fada a jiya Asabar a babban birnin kasar da ma wasu yankuna, lamarin da ya kawo koma baya ga fatan komawa tafarkin demokradiyya da kuma kara janyo fargabar barzuwar rikicin. Kungiyoyin likitoci a Sudan sun ba da rahoton cewa mutane sama da 50 sun mutu, wasu 600 kuma sun jakata, kuma ana sa ran adadin zai karu.
A halin da ake ciki, shugaban dakarun Sudan na musamman na RSF ya ce a shirye suke su ba Masar haɗin kai wajen mika wasu sojojin Masar ɗin da suka mika kansu ga rundunar.
Masu sauraro, da haka ne kuma zamu karkare shirin namu na rana a yau. Sai zuwa can anjima, inda zamu kawo muku shirin kallabi misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad, wanda daidai da karfe 8:30 agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi, sai injiniyan mu Alfredo Santos, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar ai bude baki lafiya. Ma'assalam.